还有以下拉夫大部分的人的研究，我们在此说是他们班节目这样的是爱爱的孤独，如果以下拉夫大部分大家把我们爱的第二听懂的你的答案来解决啊，他们拉夫大部分不太明白。
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون
وَمَنْجِدِ شَعْلَيْهِ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ تَبَيْنَ وَمَنْجِدِ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ تَبَيْنَ وَمَنْجِدِ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَيَوْمَئِذٍ لَّنَسْتَجِيبُ مُؤْمِنِينَ كَارِهُونَ وَأَصْحَابَ الْقُبَى وَالْجَنَّةِ وَإِذَا قَرَأُوا قُومَ سَبُولَا بَاشِرِيَا وَلَمَّا أَمِنَ النَّبِيُّ تَسِيَّا تَأْيَاكِ يَأْكِ نِيَّةَ كَمَا أَيْنَ سَبَقَ كَمَا نَزَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَادِ الشَّوَارَا أَيَّاكِ نِيَّةُ saboda an yi ta ne domin a tari fata ke wanda abubuwa ne ne da bukata.
Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirai sun kore shi daga Makka da shi da jama'arsa. Da suka kore shi ya bar iyalai, ya bar gidajensa, ya bar dukiyarsa, haka su ma sahabbai sun bar dukiyarsu a can, wasu ma har da iyalansu. To sai aka ce ai ga wata dukiya ta Qurayshawa, Abu Sufyan ya zo da ita zai wuce Sham. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tura wasu daga cikin sahabbansa su je su kwace wannan dukiyar domin a rage asara. Abokin gabanka ne ya kore ka daga garinku ya mallake dukiyarka, sai ka ji labari kuma ya fito da wata dukiyarsa zai tafi wani wuri, in kana da dama za ka iya tare shi ka kwace dukiyar hannunsa domin ka rage asara. Amma kafin su zo inda za su tare Abu Sufyan da jama'arsa, sai ya zama ya riga ya wuce. To sai suka yi taken na su tare shi idan ya zo dawowa, tunda zai je da dukiya ne ya dawo da dukiya, kuma dukiyar nan ta Qurayshawa ne ba tasu shi kaɗai ba, da shi da Qurayshawa na Makka, kuma shi ɗin ma yana jagorantar wannan tawagar ne, wato yana jagorantar mataki. To da haka sai suka tare su. Da suka zo da su tare su su kwace wannan dukiyar, Abu Sufyan sai ya ji labari da shi da jama'ar sa cewa fa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito, wato da shi da jama'ar sa za su tari Abu Sufyan da mutanensa da karafkansa za su kwace musu dukiya. Shikenan sai ya ji labari, suka ji wannan labarin sai suke ta neman hanyar inda za su kauce, kuma suka rubuta wasiƙa suka tura wa Abu Jahal da shi da jama'ar sa Qurayshawa a can Makka cewa fa Muhammadu da shi da jama'ar sa za su kwace muku dukiya, saboda haka ku je ku kawo ɗauki, annaja'a annaja'a, ku kawo ɗauki domin ku kuɓutar da dukiyarku, idan ba haka ba to za ku yi asarar dukiyarku. Shikenan kuma wasiƙa ta isa wajen Abu Jahal. Saboda haka Abu Jahal sai ya shirya runduna ta yaƙi daga Makka ya taho Badar, za a zo a gwabza yaƙi, wato tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanensa. To da aka zo sun kamo hanya suna tahowa, shi kuma Abu Sufyan manzon Allah yana tafakon a ina zai haɗu da shi ya karɓi wannan dukiyar. Shikenan Abu Sufyan ya dinga dabaru ya kauce ainihin babbar hanya da ya kamata ya bi zuwa Makka, ya fito daga Sham domin ya san cewa za a tare shi. To sai yake ta zazzagayawa, yana zazzagayawa har ya je ga kashin raƙuma a wani ƙauye ya tambayi mutane wurin, shin kun ga Muhammadu shi da jama'arsa? Suka ce, mun ga dai wasu mutane sun zo sun shayar da raƙumansu a nan, ba mu san su waye ba ne. Sai ya zo ya duba kashin raƙumin da ya ramar masashi, sai ce, wannan irin ingiricin Madina ne, irin ƙwallon jibinon Madina ne, suka ce su raƙuman. Sai ya gane manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da shi da jama'arsa. Saboda haka sai ya kauce wannan hanyar da raƙuman suka bi, sai ya bi wata hanya, shikenan ya zame ya tafi Makka. To kafin da ya zame ya tafi Makka, sai ya aika wa Qurayshawa su Abu Jahl cewa fa ya riga ya kubuce, saboda haka suna iya komawa. To shi kuma Abu Jahl sai ya ce, ba zai koma ba sai an gwabta yaƙi, za a je a yi wannan yaƙi ne. Sai ya je an soke masa raƙuma, ya ci naman raƙumi a Badar, kuma ya yi rawa, saboda haka ba zai koma haka kawai ba. Saboda sun fito mutum 1,000, manzala ta suma su 313, kaga kurmushe su babu wahala in ba da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. To shi da aka zo suka kama hanya suna tahowa, manzon Allah ta suma shi kuma ya ji labarin cewa lalle Qurayshawa suna tahowa. Gashi kuma waɗannan fatake da aka zo don a karɓe dukiyansu a matsayin ganima a rage asara, su kuma sun riga sun kubuce sun kama hanyar Makka. Saboda haka yanzu a tsaya a yi yaƙi ne, ko kuma a koma kawai, tunda dama ba a fito da shirin yaƙi ba, domin ba su fito da dawakai ba, sai ƙwaya biyu kawai, ba makami. Saboda haka an zo ne kawai a ɗan tare wasu ‘yan mutane a karɓi dukiya a wuce. To su kuma kafiran Makka sun fito da shirin yaƙi, shi ya sa ma yaƙin Badar ba duka sahabbai aka ɗebo ba, saboda ba wani abu ne, ana ganin abu ne ɗan ƙarami, amma daga baya sai zama babba. Saboda haka sai manzo Allah ta sama sai yake shawartar sahabbansa, a yi yaƙin ne ko kar a yi, kamar yadda shi ma can Abu Jahl yana fama da jama'arsa, a koma ko kuma a tafi. Wasu suna cewa a koma, shi kuma yana cewa sai an je yaƙi. Shikenan akwai wata ƙabila a Banu Zuhra, suka ce to su ba su je yaƙi ba, dama sun zo su kare dukiyarsu ne, kuma dukiyarsu ta kubuta. Saboda haka sai suka zame su 300, saboda haka sun rage masa runduna, sai aka bar shi da mutum 700. Da suka kama hanyar zuwa hanyar Badar, su sun yanke hukunci za a yi yaƙi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ya kama shawartan sahabbansa, a yi yaƙin nan ne ko kada a yi. Mu dai ba mu zo da shirin yaƙi ba, amma ga mutanen nan kuma sun taho, mu yi yaƙi ko kar mu yi yaƙi? Wasu suka ce a yi, irin su Abubakar da Umar. Wasu kuma suka ce suka shiru, wasu suka ce a'a, bai kamata a je yaƙin nan ba, saboda ai ba mu da yawa. Wasu kuma tsoron mutuwa ne, suka ce kawai a koma, tunda dama ba yaƙi ne ya Rasulullah, ai ba yaƙi muka fito yi ba, to wani yaƙi kuma za mu yi? Ai ba mu yi shiri ba. Wasu kuma ba tsoron mutuwan ba ne, ganin dai ba a yi shiri ba, ko mutane nan sun yi shiri, saboda haka a koma kawai, a koma. To wannan jayayyar da aka yi ta yi, shi ne Ubangiji Ta'ala ya kwatanta shi da jayayyar da aka yi wajen rabon ganima, wanda muka yi bayanin sajjiya, wanda matasa suke ganin cewa su ne da ganima, tunda su suka yi yaƙin Badar. Su kuma tsofaffi suna cewa, to ko da ba mu yi yaƙi ba dai, ai mun ƙara yawanku. Kafirai sun ji tsoronku, suna ganin kuna da yawa, sannan in wani abu ya samu wani, ai wajenmu yake dawowa. A ƙarshe Allah Ta'ala ya raba wannan rigiman, ya ce ganima ta Allah ce, shi ne yake sa ta inda ya ga dama, kuma manzo Allah ta sa shi ne mai raba ganima da umarnin Allah, saboda ka yi raba musu daidai wa daida, har tsofaffin sun da aka ba. To shi ne Allah Ta'ala a nan ya ce, kama akhrajaka rabbuka min baitika bilhaq, wancan jayayyar nasu fa kamar irin jayayyar da sahabbanka suka yi ne lokacin da Ubangiji Ta'ala mahaliccinka ya fito da kai min baitika daga gidanka, wato Madina kenan, bil haqqi, da gaskiya. Wato domin me? Domin yin yaƙi. Allah Ta'ala ya fito da kai daga wato ainihin Madina, katin kari, wato abun nan fatakai, katin kari karabka, wanda Abu Sufyan yake jagoranta. To amma wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun, amma wasu daga cikin mu'minai ba sa son a gwabza yaƙi. an samu dan tirjiya da jayayya, wasu su ce ayi, wasu su ce kada ayi. Manzala ta sama da ya fito ya tsaya a wani wuri da ake ce masa Rauha, kafin a je garin Badar, sai yake shawartar sahabban sai musu hutuba mai kyau, sai musu wa'azi, sai yake so mai kuke gani, ashiru ilayya ibadallah, ku bani shawara mai kuke gani, mu gwabza yakin nan ko kar mu gwabza. Abubakar ya ce ai suna daidai wuri kaza, ma'ana kawai a je a gwabza. Ya sake cewa mai kuke gani, sai na mare ce ya faɗi irin abin da Abubakar ya faɗa, ya ce ba ga kafirin a wuri kaza ba a je kawai. Wasu suka shuru, manzo Allah ya sake bayani mai kuke gani, to sai Sa'd bin Mu'az ya tashi ya ce ina gani dai manzo Allah ta sama da mu yake, don mu an tsarawa ba mu yi magana ba. To sai ya tashi ya ce ya Rasulullah, wallahi in ka ce mu kutsa cikin wannan kogin, wallahi za mu kutsa. Yace kuma mu duk inda ka tafi da mu, wallahi za mu bi ka, sir ma'ana ala barakatillah, ka tafi tare da mu a bisa albarkan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Yace wallahi la naqulu laka kama qala banu isra'ila li Musa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idu. Yace ba za mu gaya maka irin kalman da banu isra'ila suka gaya wa Musa alayhi salam ba. Da aka tura su yaƙi Baitul Maqdis, suka je suka leƙa suka ga Amalikawa su kacci-kaccin mutane, sai suka da suka ce gaskiya su ba za su yaƙi da mutane nan. Anai Musa ya ce a je a gwabza, suka ce a ka tafi kai da Ubangijin kan ku je ku yaƙi, muka muna nan a zaune. Sai Sa'd bin Mu'az ya ce mu ba za mu gaya maka irin wannan ba ya Rasulullah, sai dai za mu ce maka izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Za mu ce maka ka je kai da Ubangijinka ku yi yaƙi, mu ma muna tare da ku za mu yi yaƙi, saboda haka ba za mu gudu ba. Shikenan maza su sai ce siru ala barakatillah, ku tafi a bisa albarkan Ubangiji ta'ala. Shikenan aka kama tafiya har inda aka je aka haɗu wato a Badar ɗin, sannan aka je aka wato ainihin gwabza yaƙi. To kun san yaƙi ba abu ne da ake son sa ba, lallai dole za ka ji wani abu in yaƙi ya tinkare ka, komin jarun ta kanka, sai dai ka rufe ido ka zama mai haƙuri, amma ba abu ne da ake nema ba. Shi yasa manzo Allah ta sama ya ce la tatamannaw lika al'aduwi fa idza laqaytumuhum fasbiru, kar ku yi burin haɗuwa da abokanin gaba, amma in kuka haɗu da su ku yi haƙuri, kar ku gudu. Amma kar ka dinga cewa ina da yaƙi, yaƙi ya zo, yaƙi ya zo, in ya zo baka san ya za ka kasance. Kuma Ubangiji ta'ala ya faɗa cikin suratul Baqara, yace kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. An wajabta muku yaki amma ba ku son sa, zai yiwa ya zama baka son abu kuma ya zama maka alkhairi, zai yiwa ka so abu kuma ya zama maka sharri, Allah ya sani kai baka sani. Ko da ka yaki ba abun so bane, amma in ta kama ai kuma dole hakan zaka yi, ko mutuwa ko shahada, abinnan ko nasara ko shahada, ko ku yi nasara ko kuma ku yi shahada, in an kashe kama ka yi shahada ne za ka tafi wato ainihin aljanna. Saboda haka shi ya sa wasu suke ganin a koma ɗin kawai. To sabon manzala ta sama duk abin da manzala sun haice musu kuma babu ja ko da ba sa su, ko da haka da ya ce a tafi kawai aka tsunguma kuma aka tafi aka babu makamai isa su, babu abun hawa, kuma za a tinkari jama'a da sun nimninka su, amma kuma haka aka tafi aka je aka gwabza yaƙi. To shine Ubangiji ta'ala yake cewa yujadilunaka fil haqq, suna jayayya da kai a lamarin gaskiya, shine yaƙi na Badar. Kana cewa a je a yaƙi, wasu suna ganin cewa ai ba a shirya ba, ai bai kamata a tinkari mutane nan ba. Ba'da ma tabayyana, bayan ya bayyana yin yaƙi shi yafi alkhairi, tunda sun riga sun taho kan su koma ne, idan aka koma Madina ba za su bi su Madina ba, za su bi su, za su iya bin su. Sannan kuma me amfanin tsoro, ba gara a gwabza a kekire ne ba, saboda haka kullum kana tsoron abokin gabanka. To har yaushe kuma kullum za ka zama kana tsardar, kana zuciyanka na fatfat da shi, amma ran da kuka zo kuka gwabza kuka yi kare dini biri dini, to ko ba ka yi nasara a kansa ba, idan ka ji masa ciwo to zai sha kansa. Wannan tana kuma yan kai sa'a ka daga shi sama ka buga shi a ƙasa aka masa dariya sai ka juya kawai, daga nan bare sake kaukanan kawai. Wannan kuma shine abin da ya faru a yakin Badar, aka kekire ni din kuma musulmi suka yi nasara tare da ƙarancinsu, tare da cewa ba su da yawa, amma da taimakon Ubangiji ta'ala suka yi nasara akan kafiran, kuma haka ne ya zama daukakan addini. So da haka shine Ubangiji Ta'ala ya ce bayan ya bayyana cewa yin yakin shi yafi, amma wasu suna ja da kai ko zaka canja ra'ayi. So da aka ce a zo a tafi yakin wasu daga cikin su ka annama yusaquna ila al-maut, kai ka ce ana koro su zuwa ga mutuwa ne, wa hum yanzurun, suna kallon ta. Yanzu aka ce ga mutuwa nan, za a jawo ka zuwa ga mutuwa, za ta dauke ka ya zaka yi. Wani gama daga nan zai fita hayyacin sa, ai zai san inda zai fadi suma. Mutum ya ce ya ga sabuba, wato ainihin na mutuwa. To sai aka kwatanta yanda ba sa son yakin kaman ma ana koro su zuwa ga mutuwa, alhalin suna wato kallo da idonsu. Saboda haka sun yi yaƙi saboda ba su da yawa, kuma suna ga ba su da tanadi. Amma kila sun tanadi makamai da yawa, kuma sun ga suna da yawa, ai za a yi yaƙin. Amma ibn da ba su sani ba, shine ba yawan adadin shine yaƙin ba, shine nasaran ba. A'a, taimakon Allah ne subhanahu wataala. An ci nasara a yaƙin Badar da taimakon Allah. Da za a je yaƙin Hunain a lokacin sabon manzala sama mutum 10,000, an zo yakin fatawa Makka da mutum 8,000, mutum 2,000 suka musulunta, aka tsangoma za a tafi yakin Hunain. Wasu daga cikin sabon suka ce yau kam ba za a ci galba a kanmu ba don karancin yau muna da yawa. To sun saba fita mutum 300, mutum 1,000, yau kuma mutum 10,000. To amma a hakan sai da Allah ya jarrabe su. Kafin su isa Hunain din, shi wato abun nan Malik bin Auf, wanda ya jagoranci kafirai don a zo a yaƙi ɗin a tare manzala ta sama, sai sa mutanensa a cikin wani kwari suka fake, suka laɓe a wannan kwari. Ya ce su naɗa kibiyansu, idan Muhammad ya zo da jama'arsa sai su sake musu. Su kuma ba su sani ba sabai, ba su ɗauka akwai wani a cikin kwarin ba, suna zuwa kawai shi kenan, sai suka ji ruwan kibiya kan, ana ta musu ruwan kibiya kan, suka kama gudu. Aka kowa ya kiɗi ne, aka shiga wani hali dai, sai da manzo sun dinga cewa halumma ilayya ana rasulullah, halumma ilayya ana rasulullah, ku zo wurina, ni manzon Allah ne, ku zo wurina, anan nabiyyu la kadhib, anan ibnu abdul muttalib, ni annabi ne babu ƙarya, ni dan abdul muttalib. Sannan mutane suka daddawo, sannan aka sake gwamza yakin nabi, sannan aka ci nasara akan kafir. To kaga ba maganan yawa ba ne, magana ne na cewa Allah ya ba ku nasara akan abokanin gabanku. Idan Allah ya ba ku nasara ko da ku kaɗan ne, insha Allah za ku ci nasara akan abokanin gabanku, da sharaɗi idan kuka riƙe gaskiya, kuka taimaki addinin Allah. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, in kun taimaki Allah, Allah zai taimake ku kuma ya tabbatar da wato ainihin dugadugunku. To sai Ubangiji Ta'ala ya ce wa idh ya'idukumullahu ila ta'ifatayn,
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
Ubangiji Ta'ala ce wa idh ya'idukumullahu ila ta'ifatayn, katina ko ka ambaci lokacin da Ubangiji Ta'ala ya muku alƙawarin ɗaya daga cikin jama'u guda biyu, annaha lakum, wato ɗaya daga ciki za ta kasance a gare ku, su ne al'iru wan nafir, imma al'iru wa imma nafir. Wato jama'a na farko su ne jama'a Abu Sufyan, waɗanda suka taho da dukiya daga Sham. Jama'a ta biyu kuma su ne jama'ar Abu Jahal, wanda suka zo da shirin yaƙi daga Makka. Allah Ta'ala ya yi wa manzansa alƙawarin ko dai ya ƙwace wannan dukiya ta Abu Sufyan, wanda ba su fito da shirin yaƙi ba, su samu ganima, su rage asara, domin mutane Makka sun zalunce su, ko kuma su gwabza yaƙi da Abu Jahal da jama'arsa tare da makamansu, sannan kuma su ci ganima, su ɗebo dukiyar da suka zo da ita. Amma ɗaya daga ciki aka musu alƙawari, ba su da tabbas wanne ne. To shi ne Allah Ta'ala ya ce wa tawadduna anna ghayra zati shaukati takunu lakum, amma kuna burin wacce ba ta da ƙaya ta kasance a gare ku, wato wanda ba su tare da makami. sune wa sune Abu Sufyan da shi da jama'ar sa. Wato a lokacin Abu Sufyan bai musulunta ba, amma da ya musulunta, bayan ya musulunta kuma ya zama cikin sahabban manzon Allah sa sun a lokacin da aka yi fatah Makka. To ku ba kwa son ku gubza da mai makami, kun fi son da ya mara makami a zo a haɗu a gubza, sai ta kasance ita ne a gare ku. Wato kun fita kun samu ganima a cikin sauƙi ba tare da wahala ba, kowa haka yake so ko? Ka fita kasuwa ba tare da ka sha wahala ba ka ci riba, ba za ka so ka sha wahala ba kafin ka ci me, kafin ka ci riba. Saboda haka haka ne shi ma kai nasara a kan abokanin gabanka ba ka sha wahala ba, ya fi sauƙi ko? Mutum zai fi son haka a kan sai ya sha wahala kafin ya ci nasara a kansu. Allah ta'ala ce wa yuridu Allahu an yuhiqqal haqqa, Allah yana son ya tabbatar da gaskiya ne bikalimatihi da kaddararsa. Wato Allah yana son a gwabza yaƙin Badar domin gaskiya ta bayyana, musulunci ya ɗaukaka da sababin wannan yaƙi din. Sannan wa yaqta'a dabiral mukafirin, ya yanke bayan kafirai, wato kafirai su zamana cewa an gama da su, an tunduke su, su yanzu ba kawai ba ne, kuma tun daga yaƙin Badar din aka ci dogonsu. Amma an ƙarisa su a lokacin yaƙin Ahzab don sun take wani taron dangi a shekara ta biyar za su yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan ma aka turo mala'iku da iska aka tarwatsa su, nan ma aka ci galba a kansu, daga nan shi kenan suka sallama, ba dai su tinkari Madina da yaƙi ba, sai dai a je garuruwan su a yaƙe su. Liyuhiqqal haqqa, Allah ya yi haka ne don ya tabbatar da gaskiya. Wa yubtila al-batila, ya ɓata ɓarna, shi ne shirka da kafurci. Walau karihal mujrimun, ko da mujrimai ba sa so, wato ko da kafirai waɗanda ba sa son addini ba sa so. To a nan Ubangiji Ta'ala ya yi wa, kamar nan ne aka faɗi sababin yaƙi, me ne sababin da ya sa aka yi yaƙin Badar? Shi ne Allah Ta'ala ya ce akwai jama'u guda biyu, ga Abu Sufyan, ya gaya manzo Allah ta sama, ga Abu Sufyan ya ɗebi dukiyar Qurayshawa ya tafi Sham, kuma zai je ya dawo da dukiyarsu. Sannan kuma bayan nan idan ba ku samu wannan dukiyar ba, Qurayshawa kuma za su taho daga Makka nan ma da dukiya, ma'ana da kayan yaƙi, za ku gwabza da su. Allah ya yi muku alƙawari ɗaya daga cikinsu, ko wa'innan marasa makaman ko masu makaman. Kaga manzo Allah ta sama dole ya fita, mala'ika Jibril ne ya sauka ya gaya masa. To da haka sai ya fita, wato ainihin wannan yaƙi ɗin. To da ya fita kuma shi a matsayin zai je ya ƙwace wannan dukiya, don ya fi sauƙi a samu dukiya ta ƴan kasuwa a kan dukiya ta mayaƙa wanda sun fito da shirin yaƙi. To amma kuma sai Allah Ta'ala ya ƙaddara ba haka ɗin ba ne. Su wa'incan sun samu sun wuce, wanda suka fito daga Sham, wanda suka fito yaƙi kuma wato sun ci gaba da zuwa ainihin wato yaƙi, inda za su tari sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har manzon Allah sama ya yanke hukunci cewa a je a yi yaƙi ɗin bayan ya ji wato ainihin labari. Kuma yake siru ala barakatillah, ku tafi a bisa albarka na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala ya ce na masa albishir zai bashi ɗaya daga cikin wato ainihin abun nan guda biyu. Domin da suka yi ta jayayyan a ƙarshe manzo su ma ya ce siru ala barakatillah, sai ce wa abshiru fa inna Allah qad wa'adana bi idha sa'ifatin wallahi laka anni ara masari alqawm. Albishirin ku Allah ya min alqawari, ba za mu koma haka ba sai mun samu ɗaya daga cikin ganima, ko na wa'incan ko na wa'innan, kuma Ubangiji Ta'ala zai ba mu nasara a kansu. Kai ni kamar ina ganin ma inda mutanen suka faɗi, masari alƙawm, wato inda aka kakkashe su suka faɗi. Kafin yaƙin Badar ba wani babban yaƙi da aka yi, don lokacin da sahabban manzo Allah suke Makka ana cutar da su ne, ana zaluntar su, amma ba a ba su daman ma su rama ba. Abin da Allah Ta'ala ke cewa manzo Allah sama fasfa anhum wa qul salam, ka kau da kai gabarinsu, ka ce a zauna lafiya, a zauna lafiya, shi kenan iya abin da manzo Allah ke gaya masa. Amma da aka zo Madina, suka kafa daula a Madina, ana tsorace da kafirai kar su kawo hari, ana tsorace, kuma ba a ba da izinin a rama ba. A lokacin kowa da makaminsa yake tafiya, manzo Allah ba ya rubuwa da makami, sabansa ba ta rubuwa da makami, har ma wani lokacin manzo Allah ba ya iya yin bacci sai an zo an yi gajin sa kofar gidansa da makami. Wata ran manzo Allah ya ji bai zai iya bacci ba, ya ce wa Aisha ina ma da wani daga cikin safai na je zai gaji na, sai manzon sun sai ji karan makami a kofar gidan sai daga labule sai ce waye ne sai ce Sa'd ibn Abi Waqqas ne me ya kawo ka yace wallahi na ji arena ne ya kamata na zo ne galinka sahabin sa ne shikenan manzon Allah ya masa addu'a yace Allah ya maka albarka shikenan ya juya ya kwanta yi baccin sa har gari ya waye to daga ba sai Allah ya saukar da wallahu ya'simuka minan nan Allah zai kare ka daga sharrin mutanen nan daga nan manzon sa sai ce to daga yau kar kowa ya sake gadi na ku kama hanya ku tafi kowa da bacci Allah ya dau alƙawarin zai kare ni ba kafirin da yake zo wurina manzon sa ya yi imani da wannan ya yi tawakkali ga Allah ya yadda da alƙawarin da Allah ya masa amma su kuma sahabbai ba musu wannan alƙawarin ba kowa yana rike da makami a hannunsa yasa lokacin da aka saukar da thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im Allah ta'ala ya ce za a tambaye ku dangane da ni'imomin da aka muku a duniya za a tambaye ku a lahira da manzon sa ya karanta sahabbansa wannan ayan sai sahabbai suka ce ya rasulullah wa an ayyi na'imin nus'al to wani ni'ima za a tambaye mu ne mu ma huma illa al-aqwadani abinda muke ci fa dibino ne da ruwa ba ma samun tafiffin abinci ko gashishin nama mu ci wasu yufu ala a watikina kullum su kuma mufa suna riƙe a kan kafaɗan mu mun rata ya zo wal adu a mamana ko tijahana abokanin gaban mu kullum suna fuskantar mu ma'ana ba mu da zaman lafiya kuma ba mu da abinci kaga ƙarshen rashin ni'ima kenan ko ba abincin da za a ci kuma ga tashin hankali to sai suka ce wani ni'iman ne Allah zai tambaye mu manzon sa sai ce inna zalika sayakun wallahi zai tambaye ku ai dibino da ruwan ma ni'ima ne Allah ta'ala zai tambaye ku ranar alkiyama to haka aka dinga rayuwa fa har Allah ta'ala ya saukar da uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir an yi wa wa'inda aka zalunta izini surama Allah yana da iko ya ba su nasara to da haka sai aka yi wa sahabban manzo sa izini aka manzo Allah izini zai iya yakan kafiran nan na ramuwa tun in an taba ku kurama ko tun da an taba ku kurama abinda aka muku sai aka fara dan tura mutum 13 su je su kari wasu kafirai a haka har aka zo yakin badar an yi yakin badar al'ula na farko sannan aka zo aka yi babban shine gazo to badar al-kubra aka bada izini a je ayi wannan yaki to shine yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya gubta da ainihin kafirai wanda suke da shauka Allah ta'ala ya ce ya amace su za ka shauka shauka shine kaya ana nufin ma'abota makamai eh in an ce abokanin gabanka suna da shauka suna da karfi kenan suna da makamai to haka suka fito ko manzo Allah ta suma ya tare su to da ya tare su kuma ya ci nasara a kan su domin da aka zo ubangiji subhanahu wataala da aka zo gubdawa ya taimaki sahabban manzo Allah ta da manzo Allah da abunan da mala'iku kamar yadda zamu karanta a gaba to da haka mala'ikun nan suka tsorita kafurai suka girgiza su kuma suka yaƙe su idan ka zo za ka tare wuyan kafuri sai ka ga wuyan kafin takobin kai je wuyan ya faɗo mala'ika ya riga ya gama maka aiki ya riga ya tare wuyan ka to da haka suka yi wato ainihin nasara to ubangiji ta'ala ya ce ya yi haka ne don ya tabbatar da gaskiya wa yuridullahu an yuhiqqa al-haqqa Allah ya yi nufin ya tabbatar da gaskiya ne da yakin badar bi kalimatihi da kalmominsa kaddaransa ya kaddara sai gaskiya ta bayyana sannan kuma wa yaqta adabir al-kafirin ya yanke wato tushen kafirai wato manya-manyan kafirai kuma manya-manyan kafirin duk an kashe su gaba ɗaya a yakin badar domin su Abu Jahal ne ai manya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da abin nan ya je ya sa an sa gawawwakin su a kalibu madrid wato rijiya ta yakin badar bayan an ci galba a kansa sai da aka kashe mutum 70 da aka kashe su manya-manyan aka ware su Allah ya ne ya kaskantar da su shine da yuhiqqa Allahu al-haqqa wa yubdila yuhiqqa al-haqqa wa yubdila al-batila wa law kariha al-mujrim to da aka Abu Jahl shine shugaban ko shine abun tsoron amma sai da wasu matasa guda biyu suka buge shi ɗayan Abdurrahman bin Auf yace wani matashi yace mini ni ina Abu Jahl din ne ina Abu Jahl din wallahi in na ganshi ko ni ko shi ni shi kawai nake so in kashe kafin ya bashi amsa wani ma a gefe sa wani matashi ya sake cewa ina Abu Jahl din ne sai ce to ga can abokin naku sai suka je suka dira masa sanda suka kwantar da shi suka masa jina-jina su sun dauka ya mutu a sai bai karisa mutuwa ba dike nan suka ce sun kashe Abu Jahl an kashe Abu Jahl an kashe shi wa ya kashe shi wannan ya ce ni ne wannan ma ya ce ni ne shike nan da aka zo aka duba takuban su sai aka samu kowa akwai jini maza su ma ya ce to dukan ku biyu ne suka kashe shi Abdullah ibn Mas'ud ya ce sai na je na duba gawan Abu Jahl shi ko mutum ne wada wato ba dan gajere haka Abu su Abu Jahl sun rena irin shike nan sai je taka wuyan Abu Jahl don an riga an kashe shi bai gama mutuwa ba amma ba abin da zai yi ya taka wuyan sai ya ce ina jiji da kanka da kake yi ina girman kan naka yau ga kanan an gama da kai ya taka wuyan sai ya tsaya sai ya masa laqadin ta kai tamar an aziman ya ibn abd ya kai dan bawa ka taka wuri takawa mai girma ma ba yin da iya shikenan ya kare sa kawai ya mutu kaga Allah ya niyan ya kaskantar da kafirin domin ubangiji ta Allah ya faɗa cewa zai gana musu azaba zai ga ba a san ta ina zai halakar da su ba a sai a yakin badar ne za su watsu da azaba aka sa gawawakin su a qalibu badar wata tsohuwar rijiya a badar manya manyan kafirin duk sai da aka sa su a ciki manzo sama da yau dinga kiran sunan su ta yan ba ya kai wani dan wani ya kai wani dan wani ya kai sai da kira sunayen su sanne ta musu inna kad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan yace mu kan alƙawari da Allah ya mana cewa za mu ci nasara akan ku Allah ya cika mana wannan alƙawari to ku kuma alƙawarin da Allah ya muku cewa zai hadakar da ku kuna ganin abun kaman wasa ne kuna cewa kun gaji da gafara sa ba ku ga tsaho ba har kuna cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indika fa amdir alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi azabin alim kuna cewa in addini manzo sama gaskiya ne amku ruwan duwatsu ko amku azaba mai radadi saboda ba ku yadda cewa azaban za ta same ku ba to shin azaban ta same ku ko ba ta same ku ba za su iya magana ba sa iya ba sai na Umar sai ya ce ya rasulullah kaifa tukallimu ajsadan la arwaha fiha ya zaka dinga magana da jikunan da ba su da rai jiki ba rai kai magana da shi manzo sama ya ce wallahi ma antum bi asma'a lima aqulu walakin la yudiku wallahi ba ku fi su jin abun da nake faɗa ba amsa ne ba za su iya ba ba amma sun ji kaga wannan ma dariyan gayya ne ai walakanci ne shi ma ka mu kaga aka gama da wa'innan mutane kaga an yanke bayan su kenan ko an yanke bayan su to kuma da aka yanke bayan su din har addinin su ma an karya masa zago sannan kuma Allah ya daukaka addinin Allah da sababin wannan wanda ma ya dauki alƙawarin zai daukaka addinin sa duk yanda kafirai ba sa so suke shiga da fita sai sun kurmushi addinin musulunci ubangiji ta Allah cewa huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wa law kariha al mushrikun Allah shine ya aiko manzala ta suma da shari'a da addini na gaskiya don ya bayyana shi a cikin ya dora shi akan sauran addinai ya rinja da shi akan sauran addinai ko da mushrikai ba sa so to yakin badar ta tabbatar da wannan shi yasa qabba bin al-arat yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaso ka kawo kuka irin cutar da su da ake suka ce ya rasulullah wallahi mun hadu da tsanani daga wajen kafirai abun ba dadi ala tastansiru lana ya rasulullah ba za ka nema mana taimako ba ala tastajin lana kai mana addu'a ka nema mana taimako daga wurin ubangiji subhanahu wataala mu samu saukin wahalan da muke sha sai manzo Allah ta suma sai ya ce masa kuna gaggawa lakinnakum tastajilun ai nasaran Allah tana zuwa amma ba wai take ba Allah yana iya jarraba mutum kafin ya bashi nasara sai ce ai a cikin magabata wanda suka gabace ku akan zo a dauki mutum a tona rami a bunne rabinsa sai a dauko zarto a zo a kama gogawa a saman kansa akan ya bar addininsa ana gogawa in ya bar addininsa a bashi in bai bari ba sai an bare shi biyu haka za a dinga goga masa zarto har a riba shi biyu amma wannan bai zai hana yayi addininsa ba ya mutu yayi shahada a haka akan zo da masilla a kama tsefi tsakanin nama mutum da kashinsa akan ya bar addininsa amma wannan baya sa shi ya bar addini yace walakinnakum tastajilun kuna gaggawa yace wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amra atasira rakibu min san'a ila habara mauta la yakhafu illa Allah wa ziba ala manabi. Yace wallahi Allah zai cika wannan al'amarin, addinin Allah sai ya daukaka sai ya cika, har ya zamana ma mutum zai iya tafiya daga san'a zuwa habara mauta, baruruwa ne a yaman, baya tsoron komai, sai Allah kawai yake tsoro, ko kuma kura in zaka ci masa dabbobinsa. Amma in baka ba tsoron komai, Allah ta'ala zai cika wannan al'amarin, kuma Ubangiji ta'ala ya cika shi, yace walakinnakum tasta'jilun, kuna sauri ne. Allah ta'ala ya ɗaukaka addininsa, sannan musulmi suka zama abun tsoro, kafirai suna tsoronsu. Lokacin da aka yi ghazwatul azab, suka yi taron dangi, Allah ya tarwatsa su, ya ba da nasara muminai. Daga nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ana la yaghzuna, yace daga yau ba za su sake kawo mana hari ba, sai dai mu kai musu, wato ainihin mu kai musu hari. Ubangiji ta'ala ce li yuhiqqal haqq wa yubdil al batil wa law kariha al mujrimun, don Allah ya tabbatar da gaskiya kuma ya bata barna shine shirka, ko da mujrimai ba sa so. To yaki shi yake daukaka addinin musulunci, wa zurwatu sanamihi al jihadu fi sabilillah, ko dodon tozon addinin musulunci shine jihadi fi sabilillah. To da haka an lalata barna da sabobin yakin Badar da sauran yakoka da aka, wannan kamar lokacin da aka zo fatahu Makka, hijira tana da shekara 8, aka zo aka bude garin Makka da yaki, garin da aka kori manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma sai gashi ya dawo ya ce su da yaki, da mutum 8,000 ya zo, da aka zo suka gudu. Shi yasa ake cewa fatahu Makka, ba cewa kasawatu Makka, ba cewa yakin Makka, bude garin Makka, domin gudu suka yi, suka dinga shiga gidaje suna buya. Manzon Allah ya ce to duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan, lokacin bai musulunta ba, a jale shi kar a kashe shi, wanda ya shiga dakin Kaaba a jale shi kar a kashe, wanda ya maida takobinsa cikin rigansa cikin gidansa shi ma a jale shi kar a taba shi, aka daga musu kafa, sai dai an zana wasu mutane ko sun makalkale da rigan Kaaba su kan a kashe su, irin su Ibn al-Ahkam. To da aka zo aka ci galba a kansu, aka shiga Makka, aka shiga Kaaba, a lokacin akwai gumaka guda 360 a rataye a ɗakin Kaaba, manzo Allah ta sama ya kama rusa waɗannan gumakan, yana cewa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahura, sai gaskiya ta zo, barna ta bushe, barna abun rusawa ne. Saboda haka aka rusa gumakan nan gaba ɗayan su, Makka ta zama ko Kaaba ta zama tsarkakakkiya ba tare da gunki ba. Amma da kuma haka ake zuwa a yi tawafi, haka ake yin sallah, akwai gumaka a jikin ɗakin Kaaba, domin babu iko, ba su da ikon su cire wannan gumaka, amma da suka ci su a yaƙi shikenan. To kaga barna ta tafi ko jaa al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batil kana zahuqa, gaskiya ta zo, shine addinin Allah ya daukaka. Barna ta gushe, ita ce shirka, barna dama abun gusarwa ne, mai tafiya ne. To da haka Ubangiji ta'ala ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasara akan kafirai da shi da sahabbansa, sai Allah ta'ala ya ce istastaghithuna
rabbakum fastajaba lakum anni mumitukum
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace istastaghifuna rabbakum, ku tuna lokacin da kuke neman taimakon Ubangijinku, fastajaba lakum, sai Allah ta'ala sai ya amsa muku, anni mumiddukum bi alfin, yace zan taimake ku da mala'iku 1000 ko 1000 mala'ika daga cikin mala'iku murdifina, wato suna masu wato ainihin bibiyan juna. Lokacin da aka zo za a gwabza yaƙin, an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rumfa, ya je ya zauna da shi da Abubakar a rumfa, ana ta shawari ya za a tinkari waɗannan kafirai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada sahabbai su kai hari, amma ya yi sahu-sahu da su, ya ce kar su kai hari sai in ya ba su izini, domin su suna ƙasa, mu sahabbai suna gangaren ƙasa, su kuma kafirai suna gangaren sama, to da haka suna iya hango juna. To da manzo Allah ya keɓance ai yaje yana ta addu'a ne, ya Allah ka taimake ni, ya Allah ka taimake ni, istastaghithuna rabbakum, wato al-ghawthu ko al-istighatha shine addu'a idan bala'i ya tinkare ka, ka nemi Allah ta'ala ya kare ka daga wannan masifan ya baka nasara. To ku tuna lokacin da kuke neman taimakon Ubangiji, fastajaba lakum, kuma ya amsa muku. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wata addu'a, yana cewa Allahumma anjizli ma wa'adtani, ya Allah ka zartar min da alƙawarin da ka mini, domin Allah ya masa alƙawari zai yi gubza da kafirin Makka kuma ya ci nasara a kansu. Saboda haka ko dai fataken Abu Sufyan ya nasara a kansu ko kuma kafirin Qurayshawa wanda suka fito daga Makka, to shine sai ya je yana ɗaga hannu yana addu'a yana cewa ya Allah ka zartar min da alƙawarin da ka mini na cewa zan ci galba akan mutanen. Allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba fala tu'badu abada, yace ya Allah in ka halakar da wayannan jama'a, wato jama'a musulmi, ba za a bauta maka ba har abada. Manzon sa ya duba adadin kafirai sun kai mutum 1000, adadin musulmi kuma 313, kuma 313 nawa ya rage a Madina kaɗan ne. Yace ya Allah in ka halakar da wayannan mutane to kuma ba za a bauta maka ba daga baya. Manzon sa ya dinga wato magiya wa Ubangiji subhanahu wataala, yana ta addu'a ya fuskanci alƙibla ya daga hannunsa yana ta yin addu'a har mayafinsa ya faɗi daga kan kafaɗansa. Sai na Abubakar ya zo ya daga mayafin ya tsora masa a kan kafaɗansa yana ta addu'a, har sai na Abubakar ya ce ya Rasulallah kafaka munashi da tuka rabbak, magiyan da kake wa Allah ta'ala ya isa ka, Allah zai zartar maka da alƙawarin da ya yi na cewa zai baka nasara, zai zartar maka da wannan alƙawari. Saboda haka ya isa ka addu'a, wato har ya ji tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya nace yana addu'a. Shikenan sai Allah ya saukar da wannan ayan istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum, kun yi ta neman taimakon Ubangijinku to Allah ya amsa muku. Anni mubiddukum bi alfin minal mala'ikati murjifin, zan ba ku mala'iku, zan ƙara muku mala'iku a karo nunanku, mala'iku mutum 1000 ko mala'iku 1000 suna masu bibiyar juna. Kaga ya koma izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, sai Allah ta'ala ya amsa masa addu'a kuma ya yi naki. Wannan shi ke nuna idan masifa ta same ka za ka koma izuwa ga Allah ne. Idan wata nasara kake nema, nasara daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala take, ba ta wurin kowa, wato ba tanadinka ba ne nasara, a'a iko ne na Ubangiji ta'ala da taimakon Allah. Sannan kuma ba wanda ake neman taimakonsa sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi yasa manzo Allah ya ce manistan ghasa bi ghairi llahi faqad ashrak, duk wanda ya nemi wani ya yi masa wani masifa ba Allah ba, ya yi wa Allah shirka. To da haka ba ya fita daga musulunci, Allah ta'ala shi kadai ake neman taimakonsa. To da haka waɗanda suke neman taimakon wasu waliyai ko wasu shehunai ba Allah ba, to su tabbata suna yi wa Allah ta'ala shirka, don Allah shi kadai ne ake yin istighatha da shi, ake neman ya yi masifa, kamar shi kadai ne ake neman taimakonsa wajen neman nasara. Wa idza ta'anta fasta'in billah, in zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah kai kadai muke bauta kuma kai kadai ne muke neman taimakonsa. In ka nemi taimakon wani abinda ba mu iya yinsa sai Allah, to ka fita daga musulunci ka yi wa Ubangiji subhanahu wataala shirka. To da haka da manzo sun ya nemi wannan taimakon, sai Allah ta'ala ya masa alƙawari zai kawo masa mala'iku 1000, kuma 1000 murjifin suna masu bibiyan juna. Kun gane murjifin, wato idan aka turo kaman guda 100 kafirai suka tsorita sai a watsuwo su 100, sai su ƙara tsorita sai a sakewa su yi ta dirowa, kawai yadda sojoji in hanjojin yaƙi za su dinga dirowa daga helicopter ko su ƙullo nan su dira akan mota da bindigogi, haka mala'iku suka dinga dirowa wasu na bibiyan juna. Kaga wani kan tsoron mala'ikan kawai ya ishe shi. To mala'iku 1000 ba aka masa alƙawari da farko, sannan kuma sai aka sake ƙara su suka zama 1000, sai aka sake ƙara su suka zama 5000. Kamar yadda ya zo a suratu Ali Imran, iz taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3000 min al mala'ikati munzalin, kacin lokacin da kake gaya wa mu'minai a yaƙin Badar bai ishe ku ba Allah ya kawo muku mala'iku 3000 su zo suna taimakon ku. Kaga da 1000 aka ce kai an ƙara ma yanzu guda nawa, guda 3000, sai ce bala in tasbiru wa tattaku wa yatukum min fawrihim hadha yumdikum rabbukum bi 5000 min al mala'ikati musawwimin, ai in kun yi hakuri ma kuka ji tsoron Allah mala'iku da su zo muku take, kuma Allah zai kara muku ma mala'iku 5000 ne, suna masu alama, masu zuwa da alama. Saboda haka mala'iku 5000 da Allah ina kafirin nan guda 700 da su iya da mala'iku 5000 ba za su iya ba. To haka aka zo aka gwabza yakin nan, mala'iku sun yi yaki a yakin Badar. Saboda haka in ka zo sare wuyan kafiri shikenan sai kawai ka ga wuyan ya fadi, mala'ika ya riga ka sare shi, ya kayar maka da shi. Kai a zatonka kaman kani, amma kai kanka ka sani kafin takobin ka je kawai wuyansa ta fadi. Haka mala'iku suka yi wannan aikin, suka girgiza su, suka tsorita su, sannan kuma suka sassare wuyansu, su ma musulmi suka ci gaba da sare wuyansu. Idan ka zo za ka kama kafuri a matsayin ya zama bawa furdunan yaƙi, sai a turo maka shi kawai shi kenan, a damƙa maka shi, mala'ika ne yake tura maka shi. Shi yasa lokacin da Al-Abbas bin Abdul Muttalib aka kawo shi gaban manzo Allah ya sama, wani daga cikin sahabi sai ya ce ai shi ne ya kamo Abbas. Sai Abbas ya ce a ni fa ban ga wanda ya kamo ni ba, wani mutum ne mai fararen kaya, ban gan shi a nan ba. Manzo Allah ya ce kai yayi gaskiya, mala'ika da ya kamo shi ya damƙa maka shi. Ka ga yadda aka yaƙin Badar. To da aka zo yaƙin shi shedan da ya ta zuga su, ya ta zuga su cewa a ce a gwabza yaƙin za ku yi nasara, ya ta zuga kafirai. To shi ana fara yaƙin sai ya ga mala'iku. Da ya ga mala'ikun kawai sai ya kama gudu kawai. Ya kama gudu. Suna ce masa ina za ka je, ba ka ce za ka taimaka mana, za ka ce inni arama la tarawna, inni akhafullah. Ya ce ina gani abin da ba ka gani, ni ina tsoron Allah, wato ina tsoron kada ya zama duniya za ta tashi, tunda ya san a ƙarshen duniya ne za a halaka shi. Ya ce ina tsoron ba kada ya zama tashin alkiyama ne. Ya ce ina ganin abin da ba ka gani. Aka yi gudu ya je fada cikin kogi ya tare su. Kaga ya kai su ya baro su kenan. Ya loba su aka ce ɗaya ke sai ya loba ka sai ya zame sai ya barka. Ka masalin shaitani tsakanin insani kur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbul alamin. Sai ya saka kai kafuri sai ya zame ya barka, ya saka ya tura ka wajen wahala, sai ka shiga wahalan sai kai kai baro ka shi kuma ya zame. Saboda haka ya kama gudu. To kuma ta riga ta ritsa da su, ya za su gudu ne ba inda za su je. Saboda haka aka mala'ikun nan suka dinga tare wuyansu suna ta ainihin wato dukan. To da aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka saukar masa da wannan ayan, shikenan ana cikin yana cikin wannan addu'a din Allah ya nuna masa mala'ikun ga sunan suna tafowa. To da aka dai hango mala'ika Jibril da rundunansa, sai ya juya ya ce wa Sayyidina Abubakar, ya ce ya Abubakar abshir haza Jibril wa ala sanayahu wa ala sanayahu nafa. Ya ce mala'ika Jibril, wannan ya kai Abubakar albishirinka, ga mala'ika Jibril a bayan sa akwai kura. Kura ne mai na dawakai na mala'iku suna hawi da dawakansu. To da haka ga wata kura a ba mala'ika jiwo kenan da ruzuna sa kenan ko adimna khailana illam tarawha tusiru naqa maw'iduha fida'u yubarina al-asinnata muzghiyatin ala aqfatiha aslu zibahu tazallu jiyaduna mutamattiratin wa tadlumuhunna bil qumuri an-nisa'u aman yahju rasulallahi minkum wa yamdahuhu wa yansuruhu sawa'u wa jibrilu aminullahi fina wa ruhul qudsi laysa lahu kafa'u. Saboda haka mala'ika Jibril ya zo da kura domin ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jama'ansa. Shikenan sai ce albishirin ka kawai. Sai manzo Allah sai ya juya suka tafi wajen sahabbai yana karanta sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Za a rusa rundunan kafiran nan kuma za su juya baya. Haka aka je kawai manzo Allah sai ya ce musu bismillah kawai a kama yaki. Aka je aka gwabza yaki, aka yi yaki kuma aka ci nasara a kan su waɗannan kafiran. Mutum 70 aka kashe musu, su kuma mutum 12 suka kashe kwata-kwata, kuma waɗanda aka kashe su 12 aljanna suka tafi, mutum 70 kuma wutar jahannama suka tafi. Kaga ba daidai bane kenan. Laysa sawa'an qatalana fi jannati wa qatalahum fi nar. Saboda haka aka ci galba a kansu, mala'iku suka yi yaki. To sai aka ce a yakin Badar ne kawai mala'iku suka yi yaki, amma mala'iku sun je yakin Ahzab, sun je kuma yakin Hunain. Amma da suka je yakin Ahzab da Hunain sun tsori ta kafurai ne, kafurai suka ji tsoro. Allah ya hada da iska a yakin Ahzab, yakin taron dangi, shikenan kafirai suka kore ta, musulmi suka fatattake su, suka kashe na kashewa, suka kore na kora, aka ci galba. Amma mala'ikun basu yaki a yakin azab ba, kuma a hunaini ma basu yaki ba, amma sun kore ta kafirin a hunaini ma aka ci galba akan su. Amma a yakin Badar sun sare wuyan kafirai, sun yi yakin, saboda haka anan ne musulmi suka samu wato ainihin nasara. Sai Allah ta'ala ce wa ma ja'alahu Allahu illa bushra, ai wannan karin da aka yi muku na mala'iku su zo su taimaka muku a wajen yakin nan, Allah bai sanya shi ba illa bushra, sai dai ya zama muku albishir kawai. Albishir ne walitadma'inna bihi qulubukum, domin zukatanku su nitsu kawai cewa ai yanzu yakin nan ma kun samu karin mala'iku. Amma wa man nasru illa min indillah, ai taimako daga wajen Allah ne, ko ba mala'iku Allah zai taimake ku in ya ga dama za ku yi nasara. Inna Allah azizun hakim, Allah mabuwayi ne, ba abin da ke gagaransa, gagarau ne, sannan kuma hakimu mai hikima ne a cikin al'amarinsa. So da haka Ubangiji ta'ala ko ba mala'iku zai iya ne, zai iya rusa kafirin nan, amma Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mala'iku. Sannan ko ba ku gwabza yaki ba, Allah ta'ala zai iya halakar da kafirai. In ya ga dama garin Makka wancan lokaci yace kama da wuta zai kama, kuma duk su mutu gaba ɗayan. Amma me yasa? Allah yana so ya jarrabi shashi da shashi. Allah yana son ya azabtar da kafirai da hannun muminai. Abokin gabanka in kai ka gama da shi, ai ya fi haushi, ya fi daɗi a kan a ce wani ne ya gama da shi. A ce mutum ne yana neman ya kashe ka, kai ma kana neman kashe shi, za ku gwabza faɗa. Kawai kafin a gwabza faɗa sai mota ta buge shi mu, bai kai a ce kai ne ka kashe shi ba. Sai ka sare wuyansa kawai shi kenan, kaga za ka ji daɗi, kuma za ka huce ɗan damuwan da suke zuciyanka, Ubangiji ta'ala zai fitar maka shi. Yasa a cikin abin cikin suratul tauba Allah ta'ala ce qatiluhum yu'adhibhum Allahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin, ku je ku yaƙi kafirai, ku yaƙe su, ku azabtar. Allah ta'ala zai azabtar da su da hannayenku, kuma zai kaskantar da su da sababinku, sannan zai taimake ku, kuma zai share muku haushin da kuke ji a zukatanku na kafirai, idan ya zama da ku ne kuka buge su, kuka gama da su. Da kuma hakan din ne, baka ga Abdullahi bin Mas'ud zai taka wuyan Abu Jahal ba, in ba irin wannan wurin ba ya isa ya zo kusa da Abu Jahal, amma ya taka wuyan sai ya tsaya kawai abunsa. Saboda haka abokin gabanka ka gama da shi da kanka yafi a ce wani ne ya gama da shi. To wannan ita ne hikimar da ta sa Allah ta'ala ya shar'anta yaƙi, ya shar'anta yaƙi. Idan ba ku da ƙarfi sosai, sun fi ƙarfinku, sai Allah ya ƙara muku da mala'iku, shikenan sai su zo ne, sai su zo su gama da su. Kuma Allah ta'ala ya ɗauki alƙawari, inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad, Allah ya ce za mu taimaki manzanninmu da waɗanda suka yi imani a nan rayuwarsu ta duniya a karan batta da za su yi da kafirai, sannan da ranar alƙiyama. Wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun, Allah ya riga ya rubuta ya kaddara cewa zai taimaki manzanninsa, kuma zai taimaki rundunar muminai. Kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli, saboda haka Allah ya dau wannan alƙawari. Shi yasa Allah ya azabtar da kafirai da hannun muminai, su suka kakkashe manyan kafirai, domin haka din ya fi jiwa musulmi daɗi, sannan ya fi bawa kafirai kuma haushi a ce musulman nan su ne suka gama da su. Ubangiji ta'ala ya yi haka ne domin ya daɗaɗa wa ainihin musulmi. Amma in ba haka ba, nasara a hannun Allah take, in Allah ta'ala ya ga dama, ko ba gwabza yaƙin ba zai gama da kafirai. Za mu tsaya nan, wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.